Sashen Hausa na Amurka aka kamo kan mita 25.31 sai mita 41 tare da yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana jin mu kai tsaye ta gidan radio murya Amurka na VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM, sannan ana iya kama mu ta gidajen radio amfani Sarauniya, Nomad da Lol Niya da kuma Fara'a dukkan su FM. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki daga Washington, gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan yammacin Asabar.
Siyasa dai mun kuma lokaci ya zo ta kare, kamfe ya kare.
Mu dai muna sa rai mata za su hitowa da fifi su yi zabe, kuma Allah Ubangiji ya sa su yi zabe na gari.
Yanda muka doka, muna so Ubangiji Allah ya nuna muna mun yi farin ciki, mun ji dadi, mun tausaya mu wanda ke tausaya mu, kuma Ubangiji Allah ya nuna muna.
Zabe ranar murna aiki ne na dan kasa, kowa ya zancika aikin shi na dan kasa. Koyi zabe na dan kasa ya cika aiki ne na dan kasa, zaben shugaban kasa har zuwa dipite, har zuwa konsaye. Azo a hito maza da mata ayi zabe.
To, wasu 'yan takara da al'umma kina kwanni suke bayyana ra'ayinsu kan zaben da za a yi gobe a jamhuriyar ta Niger. To, amma bari mu faro da jin kanin labaran duniya daga Mahmud.
Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi. Minista harkokin wajen kasar Serbia ya ce an kashe wasu jami'an diplomasiyyar kasar su biyu. Rasha ta ce ta ji takaicin yin amincewa da aka yi da kudirin, wato kudirin da ta gabatarwa Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi Turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a Siriya.
To, a bayan labarai za mu tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba da ke can birnin Yamai tare da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mune Barma, sai kuma Shaibu Mani da ke can Maradi domin jin inda aka kwana bayan da aka kammala yaƙi na manzaɓe jiya Juma'a a faɗin ƙasar. Idan da lokaci, muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi bayan da ya samu kashi kusan 61 na ƙuri'un da aka hada. Shi kuwa abokin hamayyarsa, wato Kizza Besigye, ya samu kashi 35 ne, yayin da ɗan takarar mai suna Amama Mbabazi ya samu kashi 1.4. Akalla kashi 63 na masu kada ƙuri'a ne suka je rumfunan zabe, a cewar hukumar zaben kasar wacce ta bayyana sakamakon na ƙarshe. An fitar da wannan sakamako na zaɓe ne sa'o'i kaɗan kafin ƙarewar wa'adin bayyana shi ya cika. Wani mai sa ido daga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Turai ya ce mamaye gurbin siyasa da jam'iyya mai mulki ta yi wato ya yi tasiri a kan zaɓen kana, ya yi zargin cewa hukumomi sun yi barazana ga masu zaɓe da 'yan takara a ranakun zaɓe da kuma kwanaki da suka biyo baya. Ministan harkokin wajen ƙasar Serbia ya ce an kashe wasu jami'an diplomasiyyar ƙasar waɗanda 'yan ƙungiyar IS ta yi garkuwa da su bayan wani harin sama da aka kai kan wani wurin horon 'yan ƙungiyar a yammacin Libya. An yi garkuwa da 'yan ƙasar ta Serbia ne tun a watan Nuwambar bara. Minista Ivica Dicic ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da aka yi a yau Asabar a birnin Belgrade, inda ya ce waɗanda suka rasun wasu jami'an ƙasar ne da ke aiki a fannin sadarwa. An yi garkuwa da mutanen ne a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a kan ayar motocinsu ciki har da na jakadan Sabiyan a kusa da gaɓar tekun Libya da ke birnin Sabratha. A ranar Juma'a da ta gabata, wasu jiragen Amurka suka kai hari a sansanin da ake horar da 'yan ƙungiyar ISIS da ke Libya a kusa da iyakar Tunisia. Harin ya kuma halaka mutane da dama da ake horarwa a sansanin. Rasha ta ce ta yi takaicin, wato ta ji takaicin kin amincewa da aka yi da kudirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar mata, wanda ya nemi Turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a Siriya. A yau Asabar, fadar Kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda, wanda hakan a cewarta zai kawar da 'yan ta'adda a ƙasar ta Siriya. A jiya Juma'a, Amurka da Rasha suka kaddamar da wata tattaunawa kan yadda za a cimma matsaitsagaita wuta a ƙasar ta Siriya. Jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna ne a Geneva domin samar da hanyar da za a samu dogon lokaci na tsagaita wuta saboda a kai kayan agaji ga yankunan da aka yi wa ƙawanya. kasashe 17 da ke mara gwamnatin Siriya baya sun amince da kafa wani kwamiti da zai mai da hankali wajen ganin an cimma matsayar tsagaita wuta a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya a taron da aka yi a Munich, inda aka nada Amurka da Rasha a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan tafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, Prime Minister Burtaniya David Cameron ya bayyana cewa a ranar 23 na watan Yuni mai zuwa za a yi zaɓen raba gardama kan ci gaba da kasancewa ƙasar a ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ko kuma akasin haka. Yayin da yake ganawa da manema labarai, Cameron ya ce majalisar zartarwar ƙasar ta amince da ci gaba da kasancewa ƙasar a cikin ƙungiyar mai membobi 28. A cewar Cameron, ƙasar za ta fi samun kariya da ƙarin ƙarfi idan ta ci gaba da kasancewa a ƙungiyar. Ya kuma ƙara da cewa wannan zaɓi ne da ya rage ga 'yan ƙasar ta Burtaniya. Shi dai Cameron ya ce zai ci gaba da yin kamfen ɗin ƙasar ta ci gaba da kasancewa a ƙungiyar. Ba zai da aka cimma tsakanin Burtaniya da ƙungiyar ta EU na zuwa ne bayan wani zama da aka yi na gaggawa a Brussels, inda aka ci aka lamunci ƙasar ta Burtaniya kan wasu buƙatu da ta gabatar. Yanzu haka bayanai na nuna alamun cewa an yi raba daidai ne tsakanin waɗanda suke so a fice da waɗanda suke so a ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar ta Turai. Wata makwabciyar guguwa ta dushi tsibirin tekun Pacific da ke ƙasar Fiji mai yawan mutane 900, inda yanzu haka gwamnati ta kafa dokar hana zirga-zirga. Tun kafin isar guguwar kan tsibirin, wato tsibirin guda biyu, tuni wata iska mai ƙarfin gaske ta fara kadawa a yankunan, wacce ke tafiya kilomita 220 a sa'a guda. Yanzu haka an soke tashi da saukar jirage kana an kakkafa sansanoni da za a kai mutane idan aka kwashe su daga matsugunansu. A wani jawabi da yi ga 'yan ƙasar, Prime Minister ƙasar Vorage Bainimaramana ya ga musu cewa wato irin ƙalubalen da ke fuskantar su, inda ya nemi haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasar tare da kasancewa cikin shiri kar ta kwana. Hukumar da ke kula da yanayin ƙasar ta sanar da cewa al'ummar ƙasar su sa rai da guguwa wacce za ta yi ɓanna sosai. Tunda dai har an yi wa wannan guguwa lakabi da suna guguwar Winston, wacce baya ga guguwa ana sa ran za ta isa tsibiran biyu da ruwan sama mai ƙarfi. A ƙarshe, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai kai ziyara ƙasar Cuba, kamar yadda ya bayyana a jawabinsa na ƙarshen mako da yake yi. Zai kuma kai ziyara ce tare da uwar gidansa Michelle, inda za su je Havana a wata mai zuwa. Obama zai kasance shugaban Amurka na farko da ya ziyarci ƙasar ta Cuba cikin shekaru 90. Zai kuma gana da takwaran aikinsa Raul Castro domin ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai a jawabin nasa, Obama ya alƙawarin zai fito fili ya faɗi irin bambance-bambancen da ke tsakaninsu a lokacin da zai gana da Castro, ciki har da batun tsarin mulkin demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama. Baya ga haka, ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan batutuwan kasuwanci domin duba yadda za a sauƙaƙa wa 'yan ƙasar ta Cuba yin amfani da intanet domin tallafa wa kasuwancinsu.
Labarin duniyar kenan aka saurara. To madalla, a bayan da aka kammala yakin neman zaɓe a faɗin jamhuriyar Nijar, yanzu hankali ya koma kan yadda za a gudanar da zaɓe gobe Lahadi. Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da wasu mutane a birnin Kwanni, wanda ya fara magana shi ne Lawali Bako.
Siyasa dai mun kuma lokaci ya zo ta ƙare, kamfe ya ƙare. Ina kira da ƙwannawa sun san mu duka, ɗiyansu muke, yarnai muke, ƙarni muke ga wasu. Ina fatan wannan zaɓen a yi shi lafiya lau, kuma a yi shi cikin adalci.
To, bada yankin Kwanni, kana ganin a ƙasa baki ɗaya ba ka da shakkar cewa za a yi wannan zaɓen cikin adalci da kuma inganci?
To, duk dai zaɓuɓɓukan da aka san an taɓa yi cikin adalci aka yinsu. Kinan ban da shakku, ya dace a ce a ga tausan al'umma kuma a yi su lahiya lau ga wannan lokacin.
Ni sunana Hajiya Kadi, takara DPP. Kaman 'yan majalisar dokoki.
To, ya kike ganin irin goyon bayan da ku mata ke samu ko ba ku samu?
To, mu dai muna sa rai mata za su hitowa da fifi su yi zaɓe, kuma Allah Ubangiji ya sa su yi zaɓe na gari.
Idan aka tambaye ki wato makomar mata a siyasa musamman a nan yankin Kwanni, ya zaki bayyana shi?
To, mata cikin siyasa wajen fannin Kwanni, wasu jami'u suna dama da mata, wasu kuma mata baya suke mai da shi. Amma mu dai a nan Lumana Afrika, mata suna ciki tare da su aka dama duk abin da za a yi tare da mata aka yi shi.
Shafa'atu,
me zaki ce game da siyasar Niger?
To, ga mu nan dai muna ta fata da Ubangiji Allah ya nuna muna, kuma Allah ya ba mu sa'a da rabu. Yanda muka doka, muna so Ubangiji Allah ya nuna muna, mun yi farin ciki, mun ji daɗi, mun tausaya ma wanda ke tausaya mana, kuma Ubangiji Allah ya nuna muna, mun kare lahiya. Muna fata ga Allah shi ba mu sa'a da rabu.
Amma wasu matan na kokawa cewa idan suka tsaya takara ba a zaben su a yankin na Kwanni, an fi zaben maza.
To, wannan kuma matsala ce. Kenan ba mu iya ganewa ko menene, ba mu iya gane wannan matsala.
To, ma da la yanzu kai tsira mu tuntubi wakilanmu da ke canye mai da kuma maraɗi domin jin yadda ake ciki game da wannan zaben. Za mu faro da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda ɗazunan ya komo birnin ya mai daga Kwanni. Ibrahimu, na fata kana ji na.
Ina jin ka, Malam Ibrahim.
To, wasu abubuwa ne ka gani ma idanunka kama daga can Kwanni har zuwa nan ya mai game da shirin gudanar da wannan zaɓe na gobe? Shin hukumar zaɓe ta Nijar ta shirya?
Ai, a iya cewa dukkanin hukumomin da ke da alaka da wannan zaɓen sun yi tsaf da dukkanin dai abubuwan da ake iya gani da ido da kuma ake tabbatarwa a rubuce. Don haka, su kansu al'ummar kasar a iya cewa sun yi tsaf da muke tahowa Niamey daga Kwanni, mun ga motoci da yawa na al'ummar kasar da ke komawa inda wato yankunan su don su je su kada ƙuri'a. Za ka ga wasu motocin ma a cike suke, kamar ma inda 'yan sanda sun sa ido sai da sun rage yawan mutane nan da ke cikin motocin.
Wato ana ta tafiye-tafiye, ana ta tafiye-tafiye zuwa inda za a jefa ƙuri'ar nan.
Yankuna daban-daban.
To, Ibrahim, baka ga alamar cewa akwai wasu matsaloli ba, kamar akwai wuraren da muke jin ana samun koke-koke na game da cewa ko mutum ya je ya duba sunansa bai samu ba da makamantan irin wannan, an magance wannan al'amari ne ko har yanzu akwai shi?
Eh, ka san yana da wuya a ce ana shirin zaɓe a wata ƙasa ta Afirka, kaga ba za a samu wasu abubuwa masu kama da haka ba. Akwai su, akwai korafi ma na cewa wasu 'yan makonni da suka gabata ko in ce kwanaki an bankaɗo wani yunkuri na maguɗi ko da yake a tabbatar ba, amma dai gaskiya dai an ce an ga akwatuna. To, don haka ba za ka ce sam-sam ba wata matsala ba, akwai wata matsala.
Amma dai bai tsananin da cewa zai kawo cikas ga wannan zaben ba.
To, gaskiya ban yi tsammani ba. Kaga jiya muna otel masu nansa a nan Kwanni inda muka sauka. To, ashe akwai wasu masu sa ido na IFOS nan ma suka sauka. Mun so mu ji ta bakinsu game da wannan zaben, abubuwan da suka ɗan fara gani aka ɗan yankasa musu, amma sun nuna mana cewa lallai akan samu matsaloli dangane da kusan kowane zaɓe da ake a Afirka.
Ibrahim, za mu sake komowa kanka nan gaba. To, ma da labarinmu garzaya yanzu kuma zuwa birnin maraɗi inda muke tare da Shu'aibu Mani. Shu'aibu, kana jin mu?
Ashe Ibrahim, ina jin ka sosai da sosai.
Yawwa, to, me ke gudana nan maraɗi yanzu, wani irin shiri kuka yi domin wannan zaɓe na gobe?
Yawwa, ka san tun kwanaki 21 da aka keɓe domin su gudanar da 'yan takarar gari kan shugaban ƙasa na Emirisa Dokoki, sun tallata hajjinsu cewa jam'iyyarsu da irin manufofin da suke ɗauke da shi idan suka ci mulki wato kowane ya bin maradi inda za a ganin kowa da fultar shi wato da tutocin su suna bayyana a zabuwa ne sai wani bugu da dare da yake kasan wa'adi yake neman zabi ya zo karshe shi shiya a kimanin karfe 12 na dare yanzu galibi tutocin da fultoci duka wato an fitar da su a yanzu sai da na samu bayanai na hakika daga Metro Zada shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a nan reshen jihar Maradi ya mune bayanai dalla-dalla cewa wato kayayyakin aiki sun zo a hannu a inda malamin tambaye sa shin kamar kimanin wato mutane nawa ne za su yi zabe a nan jihar Maradi ya ba da bayanin cewa kimanin mutane miliyan 1,418,740 su ne
wato
zabe
wato wadanda suka yi register kenan aka tabbatar da cewa za su kada kura zaben na gobe
hakika kuma burruka ko kuma ince wurare ruwan fannin zabe kimanin 4,544
wadanda za a jefa kura a wurin
yawa ruf
to na tsammani mun samu tangarda game da layin shi wato shabin wani to a mun sake komawa birnin Yamai yanzu da muke tare da Salamu Muni Barma kana jin mu
ina jin ka Alhaji
to ko zaka fada mana wasu abubuwa ne ka gani nan cikin birnin Yamai aka yi game da kimtsawa don gudanar da wannan zabe
yau to kamar yadda aka sani Alhaji ba ma buƙatar al'ada yau za su gurga zabe yau ne jami'an tsaro ke nasu zabe kuma sai daga sun yi shi ko zan ce ana cikin yi har zuwa da yamma karfe 6 haka kuma abin da na lura da shi akwai motoci manya-manya da inda ka zaga titunan birnin Yamai yau a kofar cibiyar da ke yi haka za a ga mutane sun bi sun taru suna zuwa a tura su cikin motoci galibin su back-back ne da dai wasu firamoli waɗanda za a tafi da su ƙauyuka domin su yi zaɓe a kan ƙauyukan sun da suka yi rajista sannan wurin maganar katocin zaɓe yau kuma yau ne rana ta ƙarshe da ya kamata mutane su tafi su amshi katocin su a gidajen masu unguwanni da dai wuraren da aka keɓe domin amsa kasancewar wannan shi ne karon farko da aka fillo da wannan tsari cewa ranar zaɓe ba za a bari a raba katoci ko mutum ya sai amshi katocin ba saboda haka ita ce dama ta ƙarshe na haka mutane sun yi ta amma akwai matsalar da take a dabar mutane shi ne yadda katocin zaɓen nan suka zo da ɗimbin kurakurai za ga su
wasu irin kurakurai
na kayan rajista za ga ba ka samu katin ka ba ko kuma ba ka samu ta mai ɗakin ka ko kuma cikin gida guda za a ga mutum ya fasko biyu da za su samu daga cikin goma ka ji irin matsalolin da mutane
jami'an hukumar zaben sun yi bayani ne game da yadda ya sa wasu suke samu wasu ba sa samu ko kuma dai ana fuskantar irin matsalar tance da muka taba gani kamar a ɗauki katin wani a kai zuwa wata unguwa daban
yawa ita ma wannan ita ce na ɗaya daga cikin matsalolin da su jami'an hukumar zaben suka bayyana amma da yake an yi aikin tacewa a san baya suna ganin kamar kurakuren da sa ta kara sai kariya ba sannan hukumar zaɓe ta ɗauki matakin wallafa sunayen mutanen da suka yi rajista ta intanet idan mutum ya duba ya ga sunansa zai da lambar katin ka zai tafi ya amshe ka to amma wani bi idan ka gani bisa intanet din ma idan ka zo amsar katin sai ga ai ba ga katin ka ba amma sai kuma ka ga sunansa rajista da hukumar zaɓe ta wallafa
to mun gode Sule Mumuni da mu tuntube kan anjima to ma da lakada a shaba da cewar ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma muna tare da wakilinmu Yusuf Abdullahi wanda shi ma yake birnin Yamai wanda shi ma ya zaga cikin birnin domin ganin irin abubuwan da suke wakana na game da shirin wannan zabe Yusuf bari fara da tambayan ka a bana ƴan Niger suna da wato ƴancin su jefa ƙuri'unsu a duk inda suke kamar waɗanda suke zaune a ƙasashen waje kenan ko akwai waɗanda ka gani suke son su gudanar da zaben na cikin ƙasa suna komowa nan birnin Yamai ko kuma wasu wurare don yin zabe?
Malam Ibrahim, an yi la'akari da ganin cewa akwai waɗanda suke, abin da ke faruwa shine ana samun dai waɗanda ke fita daga birnin Yamai zuwa ƙauyuka domin kada ƙura'a, amma ba kasafe ake ganin waɗanda suke fitowa da ƙauyuka su zo birnin Yamai domin kada ƙura'a su ba a wannan zaben.
Babu kamar waɗanda suke shigowa kamar daga wasu ƙasashe domin su ce su za su yi wannan zaɓe a cikin gida, ba lallai sai sun yi a ƙasashen waje ba?
Akwai waɗanda suke fitowa daga ƙasashen waje da zuma cewa su zo nan su kada ƙuri'arsu. Misali kamar waɗanda suke fitowa daga tarayyar Najeriya da sauran wasu ƙasashe makwabtan Nijar. Da yawa daga cikinsu dai wasu sun kwamace su zo a nan Nijar domin kada ƙuri'arsu a wannan zaɓen.
To a kamar zagawar da kai a nan birnin Yamai, akwai wani abu da ka gani ne daban daga bayanin da muka ji tun farko daga bakin shi Ibrahim ko kuma Sulaiman Muni Barma waɗanda su ma suke nan Yamai?
Abinda ni la'akari da shi shine cewa akwai tuni wasu suka fara zargin cewa ana sayan katocin zaɓe. Wata hira da ni da wani ɗan siyasa wanda bai so na roƙi muryarsa ba tare da ambaton sunansa, ya zargi jam'iyyu daban-daban da cewa suna sayan katocin zaɓe domin gudanar da makudin zaɓe. Alal misali, jam'iyyar da aka fi zargi cikin wannan al'amarin ita ce jam'iyyar da ke mulki.
To kamar na san ka sha ganin yadda ake gudanar da zabubuka na jamhuriyar Nijar, yaya za ka bayyana yakin neman zaɓe na bana da kuma shirin da ake na wannan zaɓe idan ka kwatanta da zabubukan da suka shige a baya a matsayinka na ɗan jarida?
Neman zaɓe na shekarar bana ya bambanta da saura, saboda a game da musamman ma rudani ko kuma zaman doya da manja da aka yi fama da shi tsakanin bangaren adawa da bangaren masu mulki. Sannan kuma wani abu wanda yake da bambanci ga sauran zaɓukan da suka gabata shine cewa karo na farko kenan da za a gudanar da zaɓe a samu wani ɗan takara wanda yake a gidan wakafi, musamman ma shugaban jam'iyyar Lumana tsohon shugaban zauren majalisar dokoki Hamma Abdu. Sai kuma wani bambanci na biyu da aka gani game da wannan al'amarin shine cewa 'yan adawa sun shigar da ƙara a kotun tsarin mulki, ƙarar hukumar zaɓe mai zaman kanta, saboda cewa sun kalubalanci matakin da hukumar ta ɗauka na zaɓe ba kan shaidu. 'Yan adawa din suna bayyana cewa wannan matakin yana da nasaba da gudanar da makudin zaɓe, inda bangaren masu mulki suke yaba wannan matakin da cewa bai kamata ba a hana ma wasu 'yancinsu domin al'amarin zai iya shafuwar 'yan Nijar wajen kimanin miliyan 1 da 'yan kai, waɗanda idan aka ce ba yi amfani da wannan matakin ba to ba za su kada ƙura'a su ba a wannan zaɓen.
Ya Yusuf, kamar ga misali batun Hamma Amadu da ke tsare a gidan kurkuku, shin akwai wani bayani da aka yi game da cewa ga misali za mu ce idan a ce ya ci wannan zaɓe ana iya fito da shi kenan batun kurkuku ya ƙare?
To lalle hakan din yana iya faruwa idan ya samu nasara a wannan zaɓen, saboda har yanzu shi Hamma Amadu ana abun ya kasance zargi ne bai gaban kotu ba, balle kotu ta tabbatar da laifin da ake zarginsa da shi. Kenan mai yiwuwa a ce idan ya samu nasara wannan zaɓen zai iya kasancewa shugaban ƙasa, saboda har yanzu ba a tabbatar da cewa ga laifin ba domin bai bayyana a gaban kotu ba.
Mun gode kwarai a Yusuf Abdullahi da wannan bayani naka. To madalla, ana jinmu ne tare da wakilanmu da suke jamhuriyar Nijar, kuma muna magana ne kan batun zaben da ake shirin gudanarwa gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya tattaki daga nan Washington zuwa can Yamai din ya sake komowa kan layi. Ibrahim, ina so ka bayyana wa masu sauraron mu shin wasu irin matakan tsaro ne kaga ake ɗauka game da wannan zaɓe na gobe?
To Malam Ibrahim, kamar yadda ka sani, duk wani birni wannan kasa sun ma kafin a shiga shirye-shiryen zaɓukan shugaban kasa da na ƴan majalisa a wannan kasar, an tsauraran matakan tsaro saboda barazanar Boko Haram da sauran matsaloli makamantan haka. Saboda haka ba za ka yi mamaki ba idan aka ce ma an daɗa ma tsauraran matakan tsaron da ma yadda suke a da. Yanzu in za ka shiga duk wani otel sai an kwakwale komai, an bincika, an wargaza duk abin da ake tsammanin yana iya kunsar wani abu mai barazana, an bincika sosai sosai kafin ku shige hotel din.
Kamar Ibrahim, akwai Ibrahim, kana jina, kamar akwai wani bayani da kuke samu daga yankuna kamar a ce Difa, inda suka fi iyaka da jihar Borno Najeriya, kuma inda aka fi fama da wannan matsala ta rashin tsaro?
Wato, ka san daman akwai zaton cewa miyagu za su yi amfani da lokaci irin wannan da mutane ke nuna farin cikinsu ko ƙoƙarin samun sabuwar gwamnati, sun san hankali zai koma ga haka su ce su. Don haka nan jami'an tsaro kuma lokacin ne kuma suke aiki wurjanjan, saboda sun san akan fake da haka ɗin a aikata mugayen abubuwa. Don haka nan ana samun bayanan sirri haka, su jami'an tsaro sukan tattaro bayanai wanda ke taimaka musu wajen ɗaukan matakan
da za su kare duk wani abin da ka iya faruwa. To mun gode ƙwarai Ibrahim, in an jima za mu sake juyowa gare ku a shirinmu na dare. To ma da lama sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga Mahmud Lale ya komo dauke da labaran duniya a takaice.
To, shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi bayan da ya samu kashi kusan 61 na kuri'un da aka hada. Shi kuwa abokin hamayyarsa Kizza Besigye ya samu kashi 35 ne, yayin da ɗayan takarar mai suna Amama Mbabazi ya samu kashi 1.4. Ministan harkokin wajen kasar Sabiya ya ce an kashe wasu jami'an diplomasiyyar kasar waɗanda yan kungiyar IS ta yi garkuwa da su bayan wani harin sama da aka kai kan wani wurin taron, wato horon yan kungiyar a yammacin Libya. An yi garkuwa da 'yan ƙasar ta Sabiya ne tun a watan Nuwambar bara. Rashi ta ce ta ji takaicin ƙin amincewa da aka yi da ƙudurin da ta gabatar Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi Turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a Siriya. A yau Asabar, fadar Kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda a ƙasar ta Siriya.
To ma da lama sauraro, da wani muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai can da misalin ƙarfe 9:30. na dare agogon Najeriya da Niger zamu sake tahowa dauke da labaran duniya da dumudumin su da kuma rahotanni daga wakilan mu musamman ma game da wannan zabe na jamhuriyar Niger yanzu a madadin Muhammad Lalo da sauran waɗanda suka taimaka Ibrahim Alfahamil ke cewa